نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yau na cinye na juma'a 19 ga watan jumadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1430 daidai da 11 ga watan juni shekara ta 2009. cigaba tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbah al-munir fi tahzib tafsir ibn kathir da izinin Allah a yau za mu ci gaba da bayanan da muka ɗauko dangane da fassarar tafsirin suratul Nur. kamar yadda muka ji cewa wannan sura an saukar da ita ne a garin Madina, sannan sura ne wacce take ɗauke da hukunce-hukunce da dokoki iri-iri da yadda zamantakewar al'umma zai inganta ya kyautatu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zai inganta tare da kuma kyautata rayuwar al'umma, duniyarsu da kuma lahirarsu. shi yasa wannan sura malaman salaf da dama su maganganu masu matuƙar fa'ida dangane da mahimmancin haddace ta da sanin ma'anan da suran ke ɗauke da shi. da fatan wannan saƙo zai isa zuwa ga kunnuwan waɗanda suke himma saboda su himmatu su san wani irin saƙo ne suran take ɗauke da shi na hukunce-hukunce da dokoki da tsarin rayuwa da mu'amala wanda ake so a inganta ta kuma ta gudanu. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. da farko sai Allah ya ce:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
ما لديك أحمية سورة النور وأن الآية تفرق أشكنت أقول ساقودك ألمت مهم منك وأن السورة سورة النور. ما لديك يقول تعالى a ciki Allah madaukakin sarki cewa yake hazihi suratul anzalnaha, wannan wata sura ce wanda mu ne su Allah madaukakin sarki muka saukar da ita. bare yace fihi tanbihun ala itma'i biha, a cikin wannan sura akwai tanbihi da fadakarwa akan cewa lallai suran nan an kula matuƙa da ita. da Allah madaukakin sarki ya ce sura ne da mu muka saukar. malam ya ce wala yin fi ma abaha, kasancewar Allah madaukakin sarki ya keɓanci wannan sura da ambatancewa shi ne wanda ya saukar da ita, to kuma bai kora cewa sauran surorin ma Allah madaukakin sarki shi da kanshi ne ya saukar da su. sannan ya ce wa faradnaha, qala mujahid wa qatada ai bayyana halala wal harama, a cikin wannan sura da Allah madaukakin sarki ya saukar to duk wani bayani da duk wani doka na ayi ko a bari da zaka ji a ciki to ana son a nuna maka cewa Allah madaukakin sarki ne ya saukar. na daga ciki Allah ya yi bayanin halal kuma ya yi bayanin haram. akwai abubuwan da suke halal ne Allah madaukakin sarki ya bayyana halaccinsu, sannan kuma har ila yau akwai waɗanda suke haramun ne da Allah madaukin sarki a cikin wannan sura ya bayyana haramcinsu. Wal amr, sannan a cikin wannan sura akwai ayoyin da suke bayani dangane da umarni, wal nahyu, wasu ayoyin kuma suke umarni dangane da hanyi. Wal hudud, sannan akwai haddi iri kaza, mutumin da ya laifi iri kaza ga doka, ga hukunci, ga haddin da Allah madaukin sarki ya yarda a mashi, wanda ko iri kaza yayi to ga nashi da Allah madaukin sarki ya tsara cewa lalle a mashi. Wa qala mujahid, malam mujahid ya ce wa man qara'a faradnaha yaqulu faradnaha alaikum, wanda ya karanta ayatu cewa faradnaha, to ma'anan da shine Allah madaukin sarki ya farlanta wannan sura a kanku, ya ku musulmin da kuke raye a sanda suran ke sauka. Wa ala man ba'dakum, haka ma al'ummomin da za su zo a bayan shudewanku, to wannan sura Allah madaukin sarki ya farlanta masa aiki da duk abin da ke ciki. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, sannan a cikin wannan sura ta Nur Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi waɗanda suke a bayyane, suke karara filla filla a fili, wanda mai karatu da bincike zai iya gane sakon da suke ɗauke da shi kai tsaye. Ai mufassaratin, surorin a fassara suke, wadihatin a fili suke fas, la'allakum tadhakkarun, Allah madaukin sarki ya yi wannan ne da cewa lalle in kun bi abin da Allah madaukin sarki ya saukar, za ku zama masu tunani da hangen nesa da kuma sanin ya kamata. Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke da hangen nesa da tunan Allah da kuma sanin ya kamata. To bayan da Allah madaukin sarki ya bayyana wannan aya da kuma muhimmancin wannan sura da bayani da shimfiɗa da sharan fage, sai Allah ya fara bayanin haddin zina, ya fara bayanin haddin zina. Mun gane wannan da ke ku, wanda in ka kalli addinai da tunanen al'umma wanda ya sha bamban da musulunci, za ka ga babu wani addinin da ya dace ɗan adam ya rika ya bi irin addinin musulunci. Ba addinin da ya kamata ka rike shi gam, ka rike in ba addinin musulunci ba, wanda duk wani fannin rayuwa sai da Allah madaukin sarki ya bayanin yanda ya kamata a bi. In kuma an saba ma wannan tsari na Allah madaukin sarki, akwai musibu da bala'ai da za su biyo baya, kuma duniyar mu ta bayyana mana haka. Da Allah madaukin sarki ya hana wasu abubuwa, mutane sai isa hannu abubuwan da suka biyo baya, gashi ne sai zaman mu duniya a lagatai. Yawa mun gane wannan da ke ku, to wannan aya a ciki Allah madaukin sarki zai mana bayani dangane da haddin zina. Mahal ya ce sunna kala ta'ala, sannan sai Allah madaukin sarki ba waɗancan bayanai sai ya ce azzaniyatu wazzani, mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, kowane ɗaya daga cikinsu a yi mashi bulala ɗari, sanda ga kama su ƙarara ko kuma suka zo suka yi ƙirarin cewa sun yi. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Ba a ce ma wannan mazinaci, ba a ce ma wancan mazinaciya daga zina ƙwaya ɗaya. Ko mun gane wannan da kyau ko? Domin kalmar mazinaci yana gangantuwa ne game da mutumin da zina ta zama sana'ar shi. Yau yi gobe ma'ana ya yawaita, sai a ce mai mazinaci, ko a ce mata mazinaciya. Kun fahimci wannan da kyau ko? Misalin wannan mutumin da ya taɓa ɗinki sau ɗaya, ba a taɓa kallon shi a ce mai maɗinki. Mutumin da ya taɓa tuƙi sau ɗaya, ba a kallon shi a ce mai matuƙi. In kun fahimci wannan maganin da muke so in ajiye a nan, rabbi nake so in yi dangane da wasu kalmomi da wasu maganganu da maƙiya annabi da sahabbai 'yan shi'a suke yi. In sun ɗauko bayani dangane da jamidiyya ko kuma ma'is, sai ka ji sun ce sahabban ma kun ji su gaba ɗaya su mazinata ne. Zuwa mun gane wannan, tabbas ba mu shakkan an kama ma'is ya yi zina, kuma an yanke mai hukunci. Shi yasa a yau in ka zo ka ce ma'is mazinaci ne, ka jefa kanka cikin bala'in ƙazafi, da ko dai ka zo ka neme shi inda yake yafe maka, ko kuma ana nan ana jiran za a maka bulala 80 na kazafi a nan duniya ko gobe kiyama. Domin za mu zo mu ji a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki zai bayyana mana cewa duk mutumin da kokarin shi har kullum ya jefa kalmomi da batanci ga waɗanda suke imani, lahum azabun alimu fid dunya wal akhirah, za masa azaba mai shiga jiki a nan duniya da kuma gobe kiyama. Jawa mun gane wannan mutum ko haka ba mu da shakkan cewa ga midiya ta yi zina, amma kuma an tsaida mata da haddin da Allah madaukakin sarki ya yi umarni. Kallon ta ka ambace ta da wannan suna bayyana kazafi mai karara da kake mata, kuma Allah madaukakin sarki ba zai yafe maka ba har sai ka nemo inda take ta yafe maka, ko kuma a tsaida maka da hukunci na cewa kai mata kazafi. Jama mun gane wannan da sai ko a san da annabi zai mata sallah, ai Umar yake manzon Allah ya yi, yace a ta salli alaiha wa qad zati ya rasulullah, yanzu sallah za ka yi mata zulubatai. Sai annabi ya ce katta battaubatan, baiwar Allah nan ta yi tuban daga lai kusimat baina saba'ina min ahli madina, da za a kakkasafta a rarraba wannan tuban da ta yi gida 70 daga cikin gidajen Madina. Annabi ya ce lawasi'atuhum, da wannan tuba nata ya wadace su sun shiga aljanna da shi. Ba ita kare take da wannan tuban, kamar kalle daga ce maka kaza, kalle ta ce kaza, sai a fake da wannan, sai a danganta kalman zina da fatanci ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan ko ba karman hallaka bane. Allah shi tota. To Allah ya ce mazina ce namiji da mazina ce ya mace, to ai musu bulala 100 kowanne daga cikin su. To akwai sharuɗa da ka'ida, in har ka kawo ƙara cewa wanci da wani kaga suna zina, to kai shaidan ka kai daya ba za a karbe ka ba sai in ya kai shaidu hudu ne, duk da kai na biyar cif, sannan shaidan ka zai zama an karbe ka an yi amfani da ita. Jama mun gane wannan da kyau ko ba ka zuwa ka ce wani ya yi zina kan shi ke nan dan kai liman ne ko dan kai malam ne karatu ne, sai a ce to wuce wuce a kawo su a masu bulala, har sai an samu shaidu hudun ras sun cika tabbas, sannan za a yanke maka hukunci. Jama mun gane wannan da kyau ko kuma in shaida na farko ya zo sai an tambaye shi kaga wani a zakare shi a cikin farjin ta karara, kamar yanda guga ke shiga cikin rijiya, kamar yanda dan mishin na kulli yake shiga cikin kandin kulli, kulli gaba ɗaya kaga zakare shi a cikin farjin ta karara, za a bayyana mishi ce in ya gani ko ce zafara, ko a kira wancan kai ma fa wuce, kai ma fa duk kudin nan sai sun shaida cewa sun ga haka, sannan za a tsoba mai da haddi ko a tsoba mata da haddi. Ina ba ta mun gane wannan da kyau. Yau ba wance za ta zo ta ce wani ya yi zina da ni, to kaga ita dai kai tsaye ta zo ta bayyana shaida karara kan da cewa ta yi zina, to alkali ya ga dama ya wofintar da wancan magana nata, in kuma ya so yana da daman ya sa a gayyato wani ɗin ya ce wanda ta ce ka yi zina da ita, shin ka yi zina da ita, in ya ce ƙarya take da kawo shaidu kuma ba ta da shaida ko ɗaya, to a nan za a haɗa mata dobin kenan. Ga bulala 80 na taimawa na kazafi, ga bulala 100 na cewa ita ma ta yi zinan, in budurwa ne a mata bulala 100 kuma za mu ji hukuncin da zai biyo mata baya, in kuma ta taɓa yin aure a mata bulala 100 sannan kuma a jefe ta. Haka da wani zai zo ce ya yi zina da wance ko bai da shaida, to abin da ke kan shi kenan, sai a tuntuɓe ta in alƙali ya so, in bai so ba zai mai bulala 100 na ya yi zina, in matashi ne za mu ji abin da za a mai bayan yanzu nan ba da jimawa ba, bayan bulala 100 in kuma ya taɓa yin aure sai a jefe shi, sannan a mai bulala 80 ne ya mata ƙazafi. In ku alƙali ya ga dama ya gayyace ta sai ta zo ta gaggata, to ita ma sai a tsaida mata da haddi, amma in ta ƙaryata ta zo ta tuba, to shi kenan sai a mai bulala 80 ne ya mata ƙazafi. Jama mun gane wannan da kyau ko, to al'amarin zina ko dai shaidu hudu su zo su tabbatar da an yi sun gani karara da ido ba labari ba, ko kuma ikirari cewa lalle ilalla shi wannan ko ita wancan sun tabbatar da sun yi zina, ko kuma bayyanan cikin da zai ɗaukan wani tawili, ko mun ga wannan ne ke ku to ne da ce wannan cikin da kuke ganin ba shi ba gune ne ba sai ya kai min to kaga ya dauki wani tawuri ko kuma da ce wanda ka gani shi ni ma haka na gani ta girma a jikina gaskiya ban san yanda aka yi ba me yawa wani isritin min aljinn ne ya biyo gare dan na mata wannan cikin za a iya karban wannan tawurin nata jama'a mun ga wannan ne ke ku to wajibi ne mutane su san yanda ake wannan al'amari ba wai addinin musulunci da kawai ke yi ba malaman tarihi suka bayanin cewa akwai wata kyakkyawar mace da wasu mutane masu fada aje suka nemi su lalata da ita su biyar aka rasa yanda za a yi a bullo a shawo kanta ran nan kawai sai zuwa kai kara cewa wai sun ga tana zina da karen gidanta mana ta daura karen gidanta a kanta yana zina da ita kuma za mu zuwa cikin suran nan za mu tattauna hukuncin mutumin da ya yi amfani da dabba ko kuma wanda dabba ta yi amfani da ita fuskancin tura ya wuce wannan fili inda ba ya wuce inda kike zaton shi ina fatan mun gane wannan da kyau to haka ce annabi wannan lokaci kawai sai ya kira ta kawai sai ya ce a je a je a je a kashe ta tunda ga shaidu hudu sun tabbata ga wanda ya kawo kara kuma ga shaidu su hudu to shi ne sai aka yi mai tambayi aka ce ba kai bincike ba ai da sai ka shigar da su daka ka kira ka ɗaya bayan ɗaya ka tambaye su launin karan da wasu bayanai kuma sai ce to bari ya haka yanzu duk wanda ya kira shi a launin karan nata da ka ga yana zina da ita sai wannan ya ce gane sai ce to shiga can sai a kira ɗayan kai launin karan da ka ga yana zina da ita wani irin launi yake sai wance ya ce baki ne sai ce shiga nan kai fa ai wallahi baki da fari ne karan sai ce shiga can wancan fa sai ya ce rawaya ne ko wance ya ce duk suka faɗi sabani mabambantan sabani na karar akan abin da suka ce sun gani daga lokacin sai fere sai ce duk kun yi ƙarya maganar ku na karo da juna saboda haka a je a jefe min su ina fatan mun gane wannan da kyau sai wasu sa an yi kifan kai zama mun gane wannan da kyau ko kenan in an tashi bayanin za a zo da bayani karara san da kace ka ga wani yana zuwa da wanci ya ga gan su a na ga su a kullun da tsene cikin barbo sai na ga yana sama yana kasa naje min farfaki da shisheka alaman ana zina shin ka ga azzakarin shi a cikin farjinta sai ce bai gani ba sai a ce yi nan kai kuma zo kai fa sai ce shi lalle san da ya shigo ya gan shi tsarara ya ganta tsarara kuma ya gan shi a kanta ko kuma ita a kan shi alaman zina suke a ce ka ga zakarin shi a cikin farjinta karara sai ce bai gani ba sai a ce yi nan wani zo kai ka ga suna zina lalle a zakarin cikin farji ya ce kwarai da gaske haka ya gani kai fa shi ma ce kwarai da gaske haka ya gani shi ne kawo tsara shi ma karara haka ya gani wato to shi kenan kai ko kokon ne kuma masa kazafi ku je a muku bulala 80-80 na kazafi ba za a tsara karɓar shaidan ku har abada ku tashi ku mutanen banza ne shaidu ba su cika ba ina fatan kun gane wannan da kyau haka yake ka'ida a musulunci amma waɗannan tabaɗin da yake ba su san ma me shari'ar musulunci ta tanada ba gano suke in an zo a za a kaddamar da shari'ar musulunci kawai za ta bi ta fara bulala sai tana jefe su sai da su mazinata ne kai da wahala fa kama mutum ƙarara a ce wani yana zina ce shaidu hudun nan sun tabbata mafi aksari waɗanda aka zo aka yi masa haddi a zamanin manzon Allah da sahabbai ikirari ne da bakin su suka zo suka tabbatar da faruwar abu amma samun shaidu guda hudu kai ba karamin aiki ba ne kuma duk an yi wannan ne saboda a kare mutuncin al'umma in ba don haka ba in kai kana jin haushin wani kawai sai ka wuce kotu ka ce ka ga yana zuwa da wanci Allah ya shirwar da mu shi ne sai malam ya ce hazil ayatul karima kun ga wannan aya mai girma fiha hukumin zina a cikin ta akwai hukuncin zina karara fil haddi ko hukumin zani fil haddi hukuncin mazmaci na irin haddin da za a yi mai wa fihi tafsilun amma dangane da abin da ya shafi hukuncin mazmaci da za a yi na haddi to akwai bayanai da sai an lura da su malam ya ce fa inna zani la yakhlu imma an yakuna bikran shi mazinacin ko wata mazinaciyar da ake cewa za a tsoda masu da haddin Allah zai iya yiwa samari ne ko kuma ɗan mata ne saurayi ne ko budurwa wa huwa allazi lam yatazawwaj shi ne wanda san bai aure ba awon muhsanan ko kuma wanda yayi aure muslimi ne shi wa huwa allazi kada wa tuwa fi nikahin sahihin shine wanda ya taba yin aure kuma ya sabu da wannan matan da ya aura saduwa ingantacce na aure wa huwa hurrun alhali kuma shi ani baligun kuma baligi akilin kuma mai hankali kuma kun je su kaidan ku wani da aka kama shi yana zinan shedu hudu sun tabbata karara ga shi yana zina da wanci to dole sai an bincike ɗani in ɗani to shine wannan hukuncin da Allah madaukin sarki ya ce a mai bulala ɗari zai tabbata kan shi in ba ɗa ba ne bawa ne bulala hamsin za a yi mashi wacce ake zinan da ita shin ɗa ce a baiwa ce bulala hamsin za a yi mata ba za a mata bulala ɗari ba wannan ayan ba da ita take yi ba sannan baligun sai ya zama baligi in yaro ƙarami ne wata ta ɗaura shi a kanta yake zina da ita ko yaro ne ya samu yarinya ƙarama yake lalata da ita to in ba su balaga ba ba abin da za a yi masu amma wancan da take wancan fitsarin za mu ji mata hukuncin ita kadai za a yi hukunci shi wannan yaron ba za a yi mai komi ba aqilun kuma sai ya zama mai hankali yau da mahaukaci zai zo ya zina ko wanda ya sha wani kayan maye hankalin shi gaba ɗaya ya kau daga gare shi bai san inda yake ba ya zo ya zina babu haddi irin wannan a kan shi saboda ya ce hurrun baligun aqilun Allah ya sa mu dace malam ya ce fa amma idza kana dikran amma idan ya zama saurayi ne lam yatazawwaj bai aure ba fa inna haddahu mi'ata jalda haddin da za a yi mai shine bulala ɗari kamar fil ayati kamar yanda ya zo a cikin wannan aya malamai sukan ƙara da cewa sai ya zama ɗa mai hankali baligi sannan za a mai wancan hukuncin sannan sai su ƙara da cewa kuma ba tilasta shi aka yi ba akwai wanda tilasta shi aka yi kila ba mamaki yana da rago zuciya yana buƙatar wani abu sai a ce in ba ka yi zinan nan ba ba ka samun shi ko in ba ka yi zinan nan ba kashe ka za a yi ko za a kashe ɗanka ko za a kashe matarka ko za a kashe iyayenka ko za ka yi asarar wata dukiya sai ga shi da ya asarar waɗancan abubuwan to gare ya zo ya zinan nan to in ya zo ya ce tarsasa shi aka yi mun gane wannan da ke ku shi kenan za a yarda in da ce tarsasa ta aka yi shi kenan za a yarda ya rage yanzu zai su tuba tsakanin su da mahaliccinsu Allah shi ruwar da mu malam sai ce wa yuzadu ala zalika an yughriba aman za a yi mai ƙari a kan bokan bulala ɗari da aka ce a yi mai za a bakuntar da shi a ɗaure shi a gidan yari na tsawon shekara guda an baladihi a raba shi da garinsu a da idan mutum ya wannan laifin koren shi ake a garin domin duk inda ya je ba inda za a karɓe shi in mun mai unguwan magunu ya kore ka to ba inda za ka je a karɓe ka kuma da in ka je sabon unguwa mai unguwan sabon unguwa koren ka zai in ka je tukur-tukur haka in ka je tun jikin ko dan maka duk inda ka je koren ka za ba inda za a karɓe ka to amma yanzu ba ana koren ka kawai sai ka tafi wani gurin babu ya kula ku to sai a kama ka sai a gidan yara da kai ina fatan mun gano wannan da kyau kama sabab da sissan haini kama yanda abu ke tabbata cikin Bukhari da Muslim an Abu Hurairata wa Zaid ibn Khalid min Juhani daga Abu Huraira da kuma Zaid ibn Khalid al-Juhani yace sai a arabiyina dangane da wasu larabawan ƙauye allazaini waɗanda aka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo wajen manzon Allah فقال احدهما سيدنا جكي سيتي يا رسول الله يا من ذن الله ان ابني هذا كان عسيفا يتي يا رمان ما ودكي جنوش متاشي تو دان ايكي ني دان قابقو ني حوص بو ني على هذا يما قابقو يما ايكي جدا اجدا يما الحاج برمان فزنا بمرأته سيزنا دماتن جدر mun gabatar da sharhi da bayani da an kararwa a wancan karatu namu da ya gabata saftadaitu ibni minhu sai na fanshi ɗana daga hannun shi dunni a tishatin na ba shi awaki guda ɗari wa walidatun da kuma baiwa fasa'altu ahlal ilmi sai ya tambayi malamai fa akhbaruni sai suka ban labari
anna alabni jaljami'a, cewa ɗana abin da yake kai shi shine za a mai bulala ɗari, wata ghariba amin, sannan kuma za a bakuntar da shi ko a ɗaure shi na tsawon shekara ɗaya. Wa anna al-imra'ati hadha ar-rajma, shi ko matar wannan yallaɓai da aka yi zunan da ita, ita kuma jefe ta za a yi saboda matar aure shi. Zama mun gama wannan da kyau, kun ga a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana da hukuncin wanda ya aure da kuma wanda bai aure ba muddin sun yi zina. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال الله يشي والذي نفسي بيده إنا يمك رنسوا بألّا واندر إليك أهميشي لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى لليكم ذمك لتاك ذمك شريعة أتكامنك دمتاك الله الوليدة بيوة والغنم بتماكن كبري رد عليك أما إذا ما ركاهنك وعلى ابنك جلد مئة فمن قلن ما كذا أمي بولالا قري وتغريب آمن فمن ذا أباق تدشي نقوى شكرا قبا وغض يا أنيس في النبي تياك أنيس كي سمكو لرجل من أسلم شي ون أنيس ون متنو بجشتن قبيل أسلم لمرأة هذا يشكي سمكو كجو جمع تنين لعبي فإن اعترفت انت فرشي دشيها للي تايزنا فرجمها كجيسيتا فغدا عليها أنيس كسي سمكو يكفي فاعترفت انت فرشي دللي أنيزنا دئتا فرجمها كجيسيتا جواب الله أنا بسوكو الله من يكون سركي وسام باتشي. ففي هذا دلالة على تغريب الزاني أشكي وانا حديثي أقول دليلي كررا بكي تبت الدشي ومزمع شي وأطوري شكو أباك تدشي مطوش كرقا مع جلد مئة تعرضه مشبولا لا تري إذا كان ذكر الله تزوج ثم تشين واند بأوريبا. فأما أما إذا يكسى أما إذا كان محسنا إني ذنكو محسنيني شي وهو الذي كذا وطئ شيني وند ياي أوري كميا سابد ما تنبي أورا في نكاه صحيح أئنجن تتشن أوري باباد روبا وهو حر كميا زمقاني بالغ بالغي آكل ميهنكني فإنه يرجم تولى واجيتي شيني كما روى إما كما روى الإمام مالك كما إن إمام مالك يرويته أن عمر رضي الله عنه قام سيدنا عمر من يميك ياكم من بري فحمد الله وأثنى عليه يقود مع الله كمية بالله ثم قال سمن في عمر يشي أما بعد توبا يا هكا أيها الناس ياكو متالي فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق الله مرحكي سركيا أيقوما زو الله بجسكيا وأنزل عليه الكتاب كما يستوكر ميدا للكافي فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ينا دقشكي ساقون با الله مرحكي سركيا يستوكر من زو الله أقول آية لكي بياني أكن جيسي مزمع كندي أوري فقرأناها عمر يشي منكرن آية موسى هبن دمكي موسن دا آية تسوكا ووعيناها أممنكي يا آية ورجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبس من ذو الله يجيتي مزمعشي ورجمنا بعده وما من جيتي مزمعشي أبايش آية وكارا رفك أتفوها القرآن daga baya sai aka shafe kira'ar aka tabbatar da hukuncin ba ma haka nafkhaki ina fatan mun gane wannan da kyau. Fakhsha malam Umar yace fa akhsha to ina ji tsoro ay yaqula dinnas zamanun zamani ne ma mutane tsawo ay yaqula qa'il a samu wani yazo ya buga kirji yace la najidu ayatan rajul fi kitabillahi mu har ila yau ba mu ga ayan da ke bayani akan jefe mazmaci a cikin littafin Allah ba. Fa yadullu bi tarki farizatan sai a waye gari sun bata sakamakon barin farilla kada anzala Allah wanda Allah ya saukar da ita. Farrajul fi kitabillahi haqqun, gaskiya ne jefe mazmacin da ya aure, wannan tabbataccen al'amari ne a cikin littafin Allah. Alaman zana akan duk wanda ya zina, idza ahsana muddin ya taɓa yin aure kuma ya sadu da matar sabuwa ingantacce. Minar rijali wan nisa, sai Ibn Umar ya ce wannan hukuncin haka yake ga mata kamar yadda yake ga maza. Idza qamatul bayyinatu, muddin dai an tsaye da dalili da shaidu karara, aw al habla, ko kuma an samu ciki, aw al itirafi, ko kuma wanda ya zina ya zo ya furta da bakin shi karara cewa lalle ilallah ya yi zina. Mun gane wannan da kyau ko? Wannan asari al-Imam Malik ya fitar da shi. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك المطول. بخاري ومسلم شروط وما أثر مع الإمام سيدنا عمر دوغم بياني سمد وما مالك وهذه قطعة منه وما ومينك ياك أنهم كمك فيها مقصودنا للي مو أتكيش من فهم مقصود مو هاغو ناشيني وما بياني سيدنا عمر دوغو الغربة نوم متاني yanzu da bayanan hukunce-hukunce daga ciki sai ji ko wannan jama'a mun gane wannan da shi ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. To sannan idan an tashi ɗaya da wannan dokan gaban da zamu karanta, malam yace la takullu bikum ra'afa, kar ya zama kun samu tausayi da jin kai da sassauci fi iqamatul hududi, wajen tsaye da waɗannan haddodi na Allah madaukin sarki ba rangwame wajen tsaidawa. Wa qawluhu ta'ala, sadan Allah madaukin sarki da yace wala ta'khudhukum bima ra'afatun fi dinillahi, a cikin addinin Allah kar a ce za a yi mawana sauki ko za a yi mawana rangwame ko za a sassauta mawani saboda kusantakan shi da suwa ne, babu wannan. Ai fi hukumin lahi, da ya ce fi dinin lahi, ai fi hukumin lahi, ba a wani sassauci a ce to an yafe mashi. Ai la tarhamu ba, kar ku ji kawansu, watar ko? Ba a yace la tarhamu ba, kar ku ji kawansu, watar afu bihi ba, a ce kun yi masu afuwa. Fi shari'in lahi, cikin shari'an nan na Allah madaukin sarki. Malam yace wa laysa manhiyyan an war rafata tabi'iyya, ba wai ana hana mutum ya ji tausayi ne na tabi'a ba, ala iqamatul hadd, in zo ma bulala ya riga yin tausayin da yake tsulawa. Abin da yake nufi da kar ku ji tausayi shine kar tausayin ya kai ga ku ce kun yafa wani adadi ko kuma kun yafe gaba daya. Wa inna ma hiya ar-ra'fatu allati tahmil al-hakim ala tark al-hadd, tausayin da ake hanawa shine ana jin kullum alkali ne kar tausayin ya kai shi ga cewa ya dauke mutum haddi. Fala yujuzu lahu zalika, wannan bai halatta ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Ba a dauke haddin musulunci, ballantana a ce shugaba ya zo canza hukuncin musulunci jama'a. Lokacin da matsala ta yi matsala a garin Mali, a lokacin Malam Abubakar Mahmudu Gumi yana karantarwa a nan makarantar Maru, sai zama limamin Maru baya yin alola. Ɗaya su ne da safe zai yi ni a cikin ruwa yana su, amma in ya zo masallaci taimama yake yi da sauran mutanen gari. A lokacin Malam Abubakar Mahmudu Gumi da Malam Aminu Kano ba irin yadda ba su jawo hankali da nasiha ba yake ya ji. To a daidai wannan lokaci sai Malam Abubakar Mahmudu Gumi sai ya hana malamai da ɗaliban makarantar zuwa cikin gari yin sallah. Daga yin sallar Idi sai Malam Abubakar Mahmudu Gumi sai ya jagoranci ɗalibai da malaman makarantar aka yi sallar Idi a cikin makaranta, sai kuma suna sallar Juma'a su a cikin makaranta. Ina fatan mun gane wannan da kyau, don inda akuyan gaba ta sha ruwa nan ma ta kan sha. Ko mun gane wannan da kyau ko? To sai shi ba na ga na Maru, sai aka aiko mai daga Kaduna daga Sokoto cewa duk abin da yake zargin Malam Abubakar Mahmudu Gumi da shi to lalle ya rubuta ya aika Sokoto, ya aika ma sarkin musulmi, saboda ya yi karar cewa Malam Abubakar Mahmudu Gumi yana nufin ya raba kan mutane. To sai ya rubuta Malam Abubakar Gumi ya jagoranci sallar Idi bai je inda aka saba ba, sannan kuma ya hana mutane zuwa sallar juma'a cikin gari, sannan kuma ya ubbace wasu mutane a gidansu yana da'awan cewa shi ma hadi ne. To sai Malam Abubakar Mabudu kuma ya yi ta'aliki akan nan, yace in an kai da tura mulkin mallaka wannan ƙaran cewa shi ma hadi ne, za su firgita sarazana saboda sun sha baƙar wahala a wajen mahadi da kuma wajen mabiya mahadi, wani mutum ne ɗan gwagwarmaya a ƙasar Sudan. In kuma an ce ga wani mai irin wannan da'awa ya taso, to lallai zai haɗu da matsala. Shi yasa na kawo muku wannan ne don ku fahimci cewa ku da kuke da'awa za ku fuskanci al'amura miyagu daga wajen miyagun malamai da kuma miyagun masu mulki. To a nan da aka aika ma sarkin musulmi a Sokoto, shi kuma sai ya aika ma gwamna a Kaduna, sai aka aiko ma shugaban makarantar cewa ya binciken me ke faruwa. A nan ya fara bincike, sai sakataren makarantar sai zo ga Malam Abubakar Mahmudu gumi cewa baturen nan akwai abin da yake nema ya gano na wasu bincike. Daga baya sai ya kira Malam Abubakar Mahmudu gumi, a nan Malam Abubakar gumi ya ce shi wannan shugaban makarantar saboda daɗewar shi a ƙasar Hausa ya sa ya iya Hausa sosai, yana fahimtar inda aka yaga komo. Malam Abubakar Mahmudu gumi da ya zo wajen shugaban makarantar arne ne kirista ne, sai ya tambaya Abubakar gumi cewa wannan abin da ka yi na ƙin bin limamin gari sallah shin kana da dalili ne? Malam Abubakar gumi ya ce akwai dalili. Na farko sai ya ɗauko mai a halari in ba ka cewa man sallah da gairu wudu'in amidan fa huwa kafir. Sannan ya ɗauko Ishmawi da Iziya ya nuna mai in da aka ce ba a yin sallar juma'a da temama. Mun gane wannan ne ko ba ruwa sai dai kai ta neman ruwan komin nisa, haka suka ce a cikin Iziya da cikin Ishmawi. In baka samu ba har aka sako sallar juma'a to sai kai temama kai sallar azhar. Yace ya liman yake yi jini yake a cikin ruwa da safe. Kun gane wannan ne ko ai kira ba na ba da Malam Abubakar Mabudu gumi da wasu malamai da Malam Aminu Kano aka zo aka zauna aka ce ba na ga yaje yayi ma liman nasiha ya daina abin da yake so daga abin da littafin ku yace. Sai ya zama juma'a mai zuwa su Malam Abubakar gumi sun je ba na ga bai aikin shi ba. Sai zama rikici ya barke saboda Malam Aminu Kano. Aminu Kano sosai da kuka sani ne PRP, babban malami ne salafi ne, ina fatan kun gane wannan da kyau. Abokin Malam Abubakar gumi ne wajen dara. To shi ne sai ya je ya gaya ma shugaban makaranta, sai shugaban makaranta ya rubuta takarda ya aika ma gwamna a Kaduna, sai aka ce sarkin musulmi da kanshi ya zo ya warware wannan matsala a garin Maru. Da ya zo sai ya zama ya zo da waziri Junaidu da kuma alƙalin alƙalai na wancan lokaci Malam Attahiru. Amma sai ya zama an nemi shi sarkin musulmi ya wuce Kaduna ana neman shi wajen gwamna. Sai ya naɗa shi alƙalin alƙalai ya jagoranci zaman. Da aka zo aka zauna to sai alƙalin alƙalai ya fara munumunu cewa ai ba mamaki wani mai matsala ne ya samu liman yake kan ita suka da nuna Malam Abubakar gobe da gaskiya. To da shugaban makaranta ya kira Malam Abubakar Mahmudu gumi ce to ka ji abin da suka faɗi, sai ce wannan ba daidai ba ne, a jira shi sarkin musulmi ya zo. Don haka ya ba da shawara ce a cire limamin, dama ba liman ne ke kawo matsala ba, to a cire shi mana. Sai suka ce ba zai yiwu ba sai sarkin musulmi. To da sarkin musulmi ya zo sai nuna gaba ɗaya dogoyen bayan Abubakar Mahmudu gumi, abin da mutane suke na al'ada kawai su ci gaba. Da aka zo aka gaya Malam Abubakar gumi shi shugaban makarantar kirista ne, sai Malam Abubakar Mahmudu gumi ya ce to wannan abin bai faɗi dai ba daidai ba ne. Sai shi shugaban makarantar ya ce ba ka ganin tunda shi ne sarkin musulmi to canza wannan hukuncin da ke cikin littafin kumana, kawai sai zama ana sallar juma'a da sallar da sauran salloli da temama a watsar da magana a nonon. Sai Abubakar gumi ya ce to addinin musulunci ba kiristanci ba ne, da Papa Roma yake iya zama ya canza hukunci da shi da wasu ƙarfi a gefe. Ya ce amma idan sarkin musulmi yana so wannan hukuncin ya canzo to ya laɓe ka ce da sarkin musulmi ya rubuta nashi littafin irin Ahmadu ko Ishmawi ko Iziya ya kawo mana mu duba mu ga dalilan shi da hujjoji shi in za mu iya ɗauka. Shi kan shugaban makaranta ya ce ai ka san shi sarkin musulmi bai da ilimin da zai haka ba zai iya ba, ita da shi kenan mu ko ba mu ƙara bin sallah ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To a nan ne sai ya rubuta takaddar shi shugo makaranta ya ƙara aikawa Kaduna cewa matsalan nan fatarkin musulmi bai iya warware ta ba. To sai gwamna sai rubuta takarda zuwa ga sarkin musulmi cewa lalle sarakunan arewa su zauna su tattauna wannan matsala na taimaman nan da ke son ya kawo rigima a Baru, domin su waɗannan turawan mulkin mallaka tsoro suke ji kada a zo a yi masu tawaye mutane su ɓalle rigima ya tashi don su yi wasi da mutanen arewa. To sai aka zo aka zauna, Malam Abubakar Mahmudu Gumi ce duk sarakunan arewa kaɗinsu sai suka mara ma sarkin musulmi baya, yace saboda ɗaya daga cikin dalilai guda biyu. Dalilin farko saboda ganin martaban shi ba za su iya mai jayayya ba. Dalili na biyu saboda kada wani malami ya taso a garin sai yana faɗin gaskiya mutane su mara mai baya ya samu matsayi irin na Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya mutta baya suna tsoron wannan. Yace sai sarkin Kano Abdullahi Bayero shine wani yace sam wannan abin da yaron nan Abubakar Gumi yake faɗi gaskiya yake faɗi a musulunci ba inda aka ce garuwa kai taimama don me kuke faɗin irin wannan magana? In limamin ne zai sallah da alula ya yi, in ba zai sallah da alula ba a cire shi. Saboda wannan ne ko? To sai gwamnan mulkin mallaka sai ni ke yace to akwai wanda yake cikin sarakuna wanda yake jayayya da wannan hukuncin da sarkin Kano ya faɗa. Duk sarakunan arewa sai suka yi makas sai ce to ba mai jayayya kenan, abin da Gumi yake a kan shi ne daidai. Sai rubuta takarda sai aika wa shugaban makarantar ya ce a kira Abubakar Mahmudu Gumi a gaya mai a karanta mai a yabe shi a ce cewa shi ke da gaskiya. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Bayan wannan lokacin shi ne sarkin musulmi sai turo alƙali Junaidu, waziri Junaidu, cewa ya zo mara wani aiki kuma ya bayyana ma Abubakar Mahmudu Gumi cewa suna tare da shi. Kar ku manta shi waziri Junaidu malamin malam Abubakar Mahmudu Gumi ne. Abubakar Gumi abin sha'awa ya ce a wannan lokacin da ake wannan gwagwarmayar bai ma gama cika shekara 26 a duniya ba. Muhalli shahid na wannan maganar na kawo muku shine babu wani shugaba kowane ne in ba Allah ba da zai canza hukuncin musulunci. Ko da ba sarki musulmi shugaban makaranta ya ce ya canza hukuncin malaka a duniya, Abubakar Gumi ce ba zai yi ba, ya rubuta nashi littafin da kanshi. Shi yasa duk wanda yake son ya canza sai ya rubuta nashi littafin da kanshi. Waɗannan 'yan Najeriya da suke son su canza littafin Allah suke shiyanci littafin Allah shi ne suka rubuta tsarin mulkinsu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Shi yasa in na ga lawa sai ban mamaki in ce ikon Allah ba kishiyoyin Allah ko ba su rubuta kishiyantar Allah. Shi yasa jama'a wallahi mu rike littafin Allah kankan kar mu take mu ja da baya. Ƙarshen waɗannan bayanai sai Malam Abubakar Mahmudu Gumi ya nasiha ga kowa cewa jama'a duk wanda ya tsaya ma gaskiya sai Allah madaukin sarki ya tsaya mashi. Amma a wancan lokacin da an yi sa'a 'yan bid'a ne su Malam Abubakar Mahmudu Gumi da Malam Aminu Kano na rantse da Allah sai an canza wannan hukuncin. Ina zargi musulmi ya faɗi shi kenan. Shi ne a nan Allah madaukin sarki ya ce kar a sake a yi masa rangwame a ɗaga masa ƙafa ta hanyar barin haddi daga cikin haddojin Allah madaukin sarki, ba a haka kowa ya faɗi. Shi ne malam ce kala mujahid, malam mujahid ya ce wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi. Wannan bayan da malam Abubakar Mahmudu Gumi ya bada ku karanta littafin manufata a babi na hudu. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah ya sa mu dace. Kala sai mujahid ya ce iqamatul hududi, za a tsaida haddi idza rufi'at ila sultani muddu a kai wannan haddi wajen sarki, fatuqamu za a tsaida wala tu'tanu, ba za a taba rushe wannan hukuncin ba. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Wa kaza ruwa an sa'id ibn jubair wa ta'ib ibn abi rabah wa qala ja'a fil hadith ta'asul hududa fi ma bainakum, annabi yace ku yafa duk wani haddi da kuke nufin yafewa a tsakanin ku tun a gida. Fama balagani min haddin, duk haddin da ya zo wajena fa qada wajaba, hakika ya tabbata sai an koyi da shi. Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi. In ba wani maka lauti kana son ka yafe mai, to ka yafe mishi tun kai da shi a gida. Amma in ya zo nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai an koyi da wannan haddin. Ina ba ta kun fahimci wannan da kyau. Ko kawai ta'ala da fara Allah madaukin sarki da yake cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku tsaya haddan Allah ne muddin kun yi imani da Allah da kuma ranar kiyama ay fa'alu zalika ku tsaya haddi in ku masu imani ne da Allah da kuma ranar kiyama wa qimul hudud ala man zama ku tsaya haddi ga kan duk wanda ya zina wa shaddidu alayhi darba kuma ku tsananta duka wai ba a zo ana dan yawarta ba ka sa ko ni ƙarya ya kai mana za a sa kwalba a hammata ne wai sai a rika duka haka wa shaddidu a samu kato sosai da mutikekiyar dorina ya fada ma ja'iri a bayan shi da ja'ira a bayan ta ina fatan mun gano wannan da kyau babu wani dawo kasa walakin laysa mubarrihan kar ya zama mubarrihan duka ne wanda zai fasa jiki liyar tabi'a saboda ana son ne su tsawata su daina ina fatan mun gano wannan da kyau liyar tabi'a huwa shi wanda yake mahaddin ya hanu ya fasa ya daina wa man yasma'u mithlahu da wanda yake nufin zai je ya aikata zinan irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau su dauki izna da zalika da wannan dukan da za a yi ma wancan mallacin wa garja fil musnad an babu sahaba hakika ya zuwa cikin littafin musnad daga wanda daga cikin sahabbai annahu qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni la azbahu shatin yace ni ina yanka la azbahu shatan ina yanka akuya wa ana arhamuhuma wa ana arhamuha ina yanka wani kuma ina jin tausayinta fa qala sai annabi yace wa laka fi zalika ajrun wannan abin da kake kana da lada jama'a mun gano wannan kaza za ka yanka a kula ne in ka tashi yankan sai ka ji tausayi in kana jin tausayin yankan ma kana da lada sabanin abin da muka gada wai in za ka yanka dabba ka yi tausayinta to bai halatta ka ci ba kun ji ƙarya kun taɓa jin ƙarya ko in ma ka ji tausayin ka ji manzo Allah ya ce akwai lada amma sai a ce wai ma ba za ka ci ba ne sai ka yanka da rashin imani kenan Allah shi kyauta gaban ayar Allah ya ce waliyar shaɗa a zaɓar ma ta'ifatun niyan mu'minin shi ne a kimin hadda bi hadaratin masu in za a tsaye da haddi za a tsaye da haddi ne a gaban mutane sai an gayyato mutane ce za a tsaye da haddi ha za su yi tamkinin lizbaniyuna malam ya ce lalle a cikin shi akwai tsoratarwa da razanarwa ga waɗanda suke mazinata ne idan جلد بحضرة الناس إذا أكمس بولالا أجاب المتاني فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأن يزيه فكيوا متكا وجاءت صورة الدسو درازة الدسو وأنجع في رده في ربئهما كما يزيه فكيوا متكا وجاهنا صورة الأيك بفكي مزلا ما عليك فإن في ذلك تقريئا وتوبيخا وفجيها akwai kunyatar wa da razanar wa da tozatar wa kai su muddin in an tsaida masa da haddan a bainar jama'a idan kana nasu huduran muddin da ya kasance mutane sun taru sannan aka yi masu wani shiga daga kai ne bulala shike nan ya fito kai sun share shi ba abin da aka yi mashi amma an tara mutanen unguwar su ga iyayen shi ga ɗan uwa da abokan arziki ga sarakai ga wayi ga kanni ga kowa sai bulala a lokacin duk ɗin bai zuwa rikon ya shiga wucin ba zai ƙara ba wanda ma yake nufin ya yi in ya ga abin da ake mawani zai ƙoƙari ya kiyaye kar a zuwa tozarta shi irin wannan kuma har ita ma haka za a yi mata ina fatan mun gano wannan da kyau qala al-hasan al-basri al-imam hasan al-basri yace fi qawlihi wa la yashra azabahuma ta'ifatun min al-mu'minina yace da Allah yace wasu daga cikin mu'minai ta halacci wannan azaba da za a yi yace alaniya a filin Allah ba a yi ba ta mun gano wannan da kyau a fili shine wasu yahudawa wasu ga wasu dan zarra ba su tsokanin manzon Allah ai ba wasu daga cikin su sun yi zina ne manzon Allah zai ce kaza 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 sai manzon Allah ce ku kawo tagun ku sai ga shi yanda yake a cikin nan alqur'ani haka yake a cikin al testament nasu cewa duk wanda ya zina ga abin da ba ya mashi amma sai ka san sai kun canza hukuncin Allah madaukin sarki ya kiyaye na daga cikin kuskuren da wasu malamai suka yi a lokacin da aka ce za a yi shari'ar nan ta siyasar zamfara wai za ka dinga kwaso aure a cikin bible wai ana son wai a tabbatar da cewa ai ga ma shari'a cikin littafin jama'a ina ranku da harnawa za ku kaida dokan musulunci kar arnin da yake da mana in yake yadda ba sai a badar da Uhud akan kafiri ba jawabu ga wannan ne ko mene ne lashin arnin za a yi da sharar musulunci kar Allah ya sa yadda kuma kada Allah ya sa ya gamu mana waje da in zaka yi aiki da musulunci sai arnin ya yadda ina ruwa shi da yake arnin ci kai yadda ne yake yi jama'a ne biya ka da ku ruka fahimta wannan wallahi ana wannan abin ban da haushi ba abin da suka dinga ba aka dinga gayyato tarurruka na manya-manyan limamai da manya-manyan fada-fada wai ana tsanai fada su yadda da shari'ar musulunci an gaya muku fada-fada na maka sa'abu na hajji da sa'abu jihali sun yadda ne annabi ya shari'ar musulunci ba sai da suka je wuka a makogwaro ba yana mun gano wannan mace ko shi arne fa bai san kai ka shige kai abin da kake so kai na addini ba billahi lillahi siya ya kana nufin kare mai ruhin numfashi ne in ba haka ba za su taba barin ku ba ko ku ce kuna neman sai sun gamsa sai sun yadda ya za su yadda bayan Allah ya ce walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba yahudi ko kirista ba za su taba gamsuwa da yadda da kai ba ko ba za su taba barin ka ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u ba za su jere yakan ku suna kashe ku a Jesne a Yawancin Dam a Kaduna a Numan Tafawa Kalewa Legas ina 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 har sai sun ga sun raba ku da addinin ku to don dalili ne jama'a ku ba kuna tsaron waɗannan bawaken arna wai za ku yi aiki da musulunci wai sai sun yadda kar Allah ya sa su yadda in ba su yadda ba wa ne da za ku tsaya da jihadi ba ake jihadi a Somalia yanzu yanzu nan jama'a yau yau din nan ana can ana aran gama da kafirai a Somalia fajirai muna bakan musulmi suna goyon bayan Amerika da majalisar ɗinkin duniya sannan ga taimako daga ƙasar Habasha kiristocin Habasha suna turo musu da sojoji da manya-manyan makamai ana yaƙan masu kishin addinin musulunci ko tsaye da jihadi sun tsaye da lallai sai an yi shari'ar musulunci suna ta shahada ku ne yasa ba za ku yi ba kun fi su ne jama'a ne kuna gano wannan da kyau ko me yasa in Niger Delta suka miƙe kai satan ne da suke yi sun yi da su mutu su rasa gidaje su kwana a daji ku danne da za ku wannan dan kwatsa da gwamnatin musulunci ba jira kuna gane wannan da kyau ko amma mutanen mu wai so suke yi har kullum wai wace wai an kaddamar da shari'a irin ta zamfara ina shari'a take yanzu ba ta bi iska ba tana nan kuna ganin duriyanta dama ba ta taba yi ba kawai suna ne kawai don a ci zaben shugaban kasa ko ba a ci ba shikenan jama'a nan ko gane wannan da kyau ko amma abin da muke cewa shari'ar da aka kafa ta da jihadi billahi lillahi jama'a ba a tunkure da cikin sauki sai an yi jihadi da dan fodo ya kafa shari'a ta hanyar jihadi tura mulkin mallaka ba su iya tunkure ta ba sai da suka yi ne sai suka yi jihadi yanzu ne lalata shari'ar zamfara zaɓe dama an kafa ta ne ne na zaɓe musa in za ku shirya ku ba da jinin ku jama'a a yi ɗauki ba da iyayi amma matakin farko shine matakin karatu da karantarwa da ya ba addinin musulunci sai kowa ya fahimta domin in ya tashi mutuwa ya san ina zai je amma irin wannan ruruman in ka tashi mutuwa ka mutu ka ce ka yi wannan kai kanka ya kamata ma a zuwa jihadin a kanka amma ka fita jihadi kan wani mun gano wannan da kyau ko jihadin nan ba ka yi ta sabu a nan zaria ba sai dai kawai Allah madaukin sarki ya gafarta wa mutum ba mutum ne zai ji a fasa hotel da shi sai kuma ya riko karo da katalin giya wani ina a yau sai cewa kama ganima ba ma to Allah ganima hudu ke daki na wajen mata hudu ya kama a hotel suna nan ko duka ya guri shi ne to haka ake rabar yaji ya dawo kenan to kaga da ya san shari'a ba zai dauki irin wani ba har sai limamin jihadin ya bashi kuma sai ya je kai istibra'i haka ne ko ba ka bane ba istibra'i ba komai ya zuwa danna karo a wannan daras da ya dawo jihadi to wannan jabin jihadi har ina ake yin shi jira mun gano wannan ba ma zargin wanda suka kaddamar da wannan aikin saboda irin wannan jabin jihadin arna suka yi mana a kafancan shine nan aka rama kuma tun daga wannan lokacin jama'a ka gurgunta gidajen hotel da ake zinace da fajirci an rage kaifinsu da manya-manyan hotel ne mai iskanci na akwato aka biyu duk aka gama da su haka suka dinga maimaituwa har ma sai kaddamar da wannan zalunci da fitsara akan musulmi a zangon katam musulmin kasan nan suka shiru suka rabu da su yawa kamata ya dai ranar sai kara tsokana a garin suka taba wani kamata ya yi musu mutuwan kaka duka a arewa duk abu wani arewa kashe kafiri a rusa gidan shi shikenan billahi da ji za su gane daga su kuke wannan hakurin da kuke ko ba za su dena ba mun gane wannan da sai ko haka su dinga bin ku ba su da haɗuwa ce a zo a buga su ware ku ware ba duk malamin da kuka taso ce ku hakuri sai ku bari sai kun dawo ku zo ku rusa gidan shi duk sarkin da ya ce ku yi haƙuri sai ku bari sai kun dawo ku zo ku rusa gidan ku ku yanka kafiri ina ba san mun gano wannan da kyau in ba haka ba za su bar ku ba su ba abin da za su yi muku ku kalli abin da aka yi a Jos kwana-kwanan nan ɗannan da suke al'ummar musulmi ko a zamanin yakin da aka yi da su oju ko ba musulmi wannan ɓannan ba rabon da musulmi ya ga irin ɓannan da aka yi a Jos tun lokacin da aka yi makasar dona juyin mulki a kashe su wannan matsiyacin gwamnan ba abin da daina musulmi na cin mutunci kisa da ƙaura dukiyoyinsu ba daga nan kuma ya komo ana ta koran Fulani ana ƙwace musu dukiyoyi ana raba su da jihohin da jihar Filato a daidai wannan lokacin ne sarkin arna na Filato ya mutu ne kuma sarakuna arewa da ba su da kishin musulunci ba su kaunar Allah da manzon Allah ba sa kishin musulmi ba sa goyon bayan alkur'ani da hadisi ba sa kaunar talakawansu suka wanke jiki wasunsu kuma suka tura wakilai wai an je taya sarkin arna mulkin an bayi sanda sarkin arna wai sun je murna an bayi sanda da kujerar shaudan fodiyo suka je fa inda shaudan fodiyo na nan jihadi zai shirya a zuwa yaƙi matsiyata zuwa kun gane wannan da kyau ku sai sa in za ku shirya ku shirya amma matakin farko shine jama'a karatu tukuna mun gane wannan da kyau ku sannan karatu da aiki da karatun shi zai taimake ba za mu je da ka ba ne kawai a je a jihadi a Jos kuma a ganka da lamari lafiya wai ka samu gani ba nan kashe ka hanya ka yi fatan dukiyar gani ma ranar kiyama za ka zo da gunduri mun gane wannan da kyau ku dole sai an karantar da kai ilimin addini ya ma ake yin harkar tukuna dan addinin musulunci ba da ka ake yin shi ba dan shi kanshi Allah ba za a bayar sakon ana zuwa sai aka ce mishi mai ikra yi karatu ana cikin tafiya cikin Qur'ani sai a ce wa qul rabbi zidni ilma haka ake yi ana cikin magana da kafirai da wane ne sai a ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kul fatu bit tawrati fataluha in kuntum sadiqina jama'a da karatu da littafi da hujja ake addinin musulunci amma kun ga wannan zaman da ake wai a ce wai za a yi shari'a na siyasa wai ba za a yi muku ku musulmi ba wai sai arna sun yarda wallahi kaskanci ya zama tabbatuwa a kan ba ka zo wani sai ka ce shari'a banda wasafa banda mango banda sabon gari don Allah ka nemi iskanci kamata ya dago ya rufe a cikin shi kenan arnon mutafa su ci gaba da kawo jizya wajen mai martaba sarkin zanzan arnon sabon gari su ci da kawo jizya harami za a sa makafarai duk wanda ba zai iya biya ba koma garin uwan shi ainihin ba garin su bane za mu ga ran nan ko don muna nan muna bincike arnon musafa ba sai sun biya kudin hayan zaman da suke a wasafa don aran da aka ba su lokacin ya cika tuntuni wannan wata magana ne a ƙarƙashin ƙasa ku shiru kawai Allah ya sa mu dace za mu saurara anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum